muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da munanan ayyuka. Duk wanda Allah shiryatar babu wanda yake sai bacci da shi, haka nan duk wanda Allah ya bacar babu wanda yake sai shiryatar da shi. Ina ce da lalle babu abin bauta da gaskiya sai Allah, shi kadai yake ba shi da abokin tarayya. Kuma ina ce da lalle Annabi Muhammad bi abihi wa ummi sallallahu wa salamu alaihi bawansa ne ko manzonsa ne, kira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sauran sahabbansa da duk wanda ya bi tafarkinsu da kyautatawa daga nan har tashin alkiyama. Bayan haka muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kawo mu wannan yammaci na Asabar daren Lahadi, yau muna 27 ga watan Rajab, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. A yau tana da shekara 1444 a kidayen miladiya, ko yau 18 ga watan 2 shekara ta 2023. Mun tattaru a wannan matattara mai albarka a wannan babban cibiya ta Ahlus Sunna a wannan gari da ke wannan yanki na Tudun Wada, wanda aka fi sani da dandali, dandalin alkhairi, wanda a wannan masallaci ne muke da gogaggun Ahlus Sunna da daddu waɗanda aka dade ana fafatawa da su a duniyar sunna. Muna fatan Allah ya ƙara mu rayuwansu albarka. Limamin su shine Malam Atiq, Allah madaukakin sarki ya masa muwafaqa, Allah madaukakin sarki ya shige mana gaba ya dace da mu. A wannan yammaci an nufaci a gabatar da wa'azi ko lacca ko muhadara mai taken kyakkyawan shugabanci da kuma sifofi na shugaba na gari ko shugaba na kwarai. To idan aka ce ana so a yi magana akan shugabanci, an ɗauko ni katafaren aiki, domin ana son ne a yi magana akan gyaran duniyar mutane da lahiransu gabaki ɗaya. Mun sani cewa shugabanci ko mulki idan ya daidaita, to addini ma zai daidaita, rayuwa za ta daidaita, daga nan sai makoma ce kyau. Idan aka rasa wannan, to addini yana iya samun matsala, rayuwa ma tana iya samun matsala, wanda wannan yana iya bayuwa zuwa ga ayi biyu-biyu, mutum ya rasa duniya kuma ya rasa lahira. Mahimmancin da addinin Musulunci ya baiwa harkan shugabanci, ya kira shi da sunaye mabambanta. Waɗansu sunayen suna nuni zuwa ga girman shugabancin, waɗansu sunayen suna nuni zuwa ga ƙanƙantansa. Amma dai akwai sunaye masu ɗimbin yawa da addinin Musulunci ya kira shugabanci. A waɗansu wurare za ka ji Allah subhanahu wa ta'ala, ko kuma a cikin addinin Musulunci za ka ji ana kiran shugabanci da al-khilafa, ana nufin shugabanci. Wani guri za ka ji ana kiran shi al-imama, ana nufin shugabanci. Wani lokaci za ka ji ana kiran shi al-imara, shi ma dai ana nufin shugabanci. Wani lokaci ka ji an kira shi al-wilaya, shi ma shugabanci ake nufi. Wani lokaci ka ji an kira shi al-ri'asa, shugabancin dai ake nufi. Wani lokaci ka ji an kira shi al-mulk, wani lokaci ka ji an kira shi al-hukum, sarki ko wani babban shugaba sai a kira shi hakim. Wani lokaci za ka ji an kira shi sulta, sai a kira sarki sultan. Wani lokaci kuma za ka ji an kira shi al-ri'aya, wani lokaci za ka ji an kira shi al-qiyada, da dai sauran sunaye wanda addinin Musulunci ya rika ambaton babin shugabanci domin a nuna maka mahimmancinsa. Kalma ɗaya da za ta iya haɗe su gabaki ɗaya waɗannan ita ce kalmar as-siyasa. Kalmar as-siyasa duk da kasancewar mun hausantar da ita, amma asalinta kalma ce ta Larabci. Hadisi ya zo a cikin Sahih Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kanat banu Isra'il tasusuhumul anbiya'u, banu Isra'ila annabawan Allah subhanahu wata'ala su ne gogaggun ƴan siyasansu. Radiyallahu anhu abin nan menene sallallahu wasallamu alaihim, annabawan Allah su ne ƴan siyasa a cikin al'amarin banu Isra'il. Da haka al-Imamu Nawawi da ya zo yana fassara me ake nufi da as-siyasa a matsayinta na kalma ta Larabci, sai ce al-qiyamu 'ala an-nasi bima yuslihu ahwalahum, shine a tsaya kai da fata ganin an gyara ma mutane rayuwarsu da addininsu shine ma'anar siyasa kuma duk wani shugabanci in bai cin mu wannan ba to ba shugabanci bane sai dai ya zama hauma hauma ko danniya ko mulkin mallaka ko wani abu daban addinin musulunci ya fitar da waɗansu hanyoyi wanda ake iya samun mulki ko ake iya samun shugabanci ta hanyoyin hanyoyi ne guda hudu hanya ta farko ita ce hanyar da za a sami mutanen da ake kira ahlul halli wal aqd stakeholders masu ruwa da tsaki a cikin al'umma su keɓa kansu su ce mun zaɓi wani a matsayin shugaba matukar dai ya tabbata cewa ba san rai suka sa ba to ya lazimci kowane ɗaya daga cikin musulmi ya yarda da wannan shugabancin irin dai yadda aka yi wa sayyidina Abubakar lokacin da ahlul halli wal aqd wannan masu ruwa da tsaki suka keɓe suka ce babu wanda ya kamata mu zaɓe shi a matsayin shugaba face sayyidina Abubakar daga lokacin nan kuma mulkin sayyidina Abubakar ya tabbata daga nan har tashin alkiyama hanya ta biyu da addinin musulunci ya yarda ita ce hanyar wasiyya idan aka samu shugaba mai barin gado to yana da dama da zai yi wasiyya cewa wane na nada a matsayin shugaba bayana matukar dai an shaide shi a gurin tsoron Allah da kuma cewa ba shi da san rai kuma yana kaunan al'umma yana nufinta da maslaha yana son ya gyara mata duniya da lahira in dai al'umma sun aminta da wannan to wannan mutumin ya zama shugaban al'umma daga nan har tashin alkiyama kamar yadda sayyidina Abubakar yayi ga sayyidina Umar lokacin da suka ce ka zaba mana shugaba sai ya ce na zaban maku Umar suka ce kai sayyidina Umar yana da zafi sayyidina Abubakar ya ce na fi kusanin sayyidina Umar cikin zuciyarsa ta fi alkhairi saboda abin da kuke gani sai ko gashi da sayyidina Umar yayi mulki na tsawon shekara 10 a duniyar musulunci kwata-kwata ba mu mutum mai lamba na daya in ka tsama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abadin adalci da iya shugabanci kamar sayyidina Umar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ma ya tabbatar da wannan a inda yake bayanin cewa nayi mafarki cewa na dibo ruwa a guga na shayar da wata gona sai sayyidina Abubakar shi ma ya dibo ya shayar amma dibowansa akwai rauni yace amma da Umar ya zo kan fatowa yayi da kwatanniyan guga ya shayar da wannan gonan sai da wannan gonan ta sha ta koshi suka ce manzon Allah da me ka fassara wannan mafarki manzon Allah ya ce shugabanci ne jagoranci hadisi ne ingantacce to wannan ma hanya ce daga cikin hanyoyin da ake samun shugabanci ta gare ta sannan hanya ta uku ita ce hanyar a maida al'amari ya zama shawara tsakankanin jigajigan musulmi tamkar dai irin yadda sayyidina Umar yayi a zaben sayyidina Uthman lokacin da sayyidina Umar ya tabbatar da cewa ajali ya sauko gare shi dan an burma masa wuka a ciki radiyallahu ta'ala anhu sai suka ce to wa zaka zaben mana shugaba sai ya ce zan nada ku mutum shida a cikin su ku fitar da shugaba amma zan kara da na bakwai shine Abdullahi dan Umar ba din yana da rabo a cikin mulkin nan ba ya ce ba shi da rabo a cikin mulkin nan bala'i da fitinan da dauko mu gidan mu ya ishe mu maraba ya muye mu amma sayyidina Abdullahi dan Umar ba shi da rabo a cikin mulkin nan amma abin da yasa zan kara da shi saboda idan ta kai ta komo aka ce ai qura'a to a samu mutum hudu sun rinjaya ko da mutum uku su kuma suna gefe guda sai kasance a ce to an yi qura'a kenan wani ne ya lashi abin nan to a lokacin nan sayyidina Umar ya sanya musu mutum shida ya zaba da sayyidina Uthman da sayyidina Ali da Talhatu da Zubairu da kuma Abdurrahman bin Auf da kuma sayyidina Abdullahi dan Umar har yake ce musu da a ce Amir bin Ubaida Abu menene Amir bin Jarrah Abu Ubaida yana da rai to babu wanda zan zaba sai shi saboda na tabbatar da manzon Allah ya mutu yana mai yarda da shi domin manzon Allah ya ce wali kulli ummatin aminan wa aminu hadhihi al-umma Amir bin Jarrah Abu Ubaida yace to da sayyidina Abu Ubaida na da rai shi zan zaba kafa'an to amma yanzu ba shi a duniya da haka yanzu na sanya al'amarin nan ku je ku fitar da mutum daya aka je aka fafata har Allah subhanahu wataala ya tabbatar da shugabanci ga sayyidina Uthman to wannan ma hanya ce daga cikin hanyoyin da ake samun shugabanci da mulki ta sanadiyanta to hanya ta ƙarshe ita ce hanyar da addinin musulunci bai yarda ba hanyar juyin mulki amma kuma in aka yi rashin dace wani ya sa ƙarfi ya kwaci mulki, in dai ya iya sa ƙarfi ya kwaci mulkin, to daga lokacin nan kuma wannan mulkin nashi ya zama shar'antaccen mulki. Shugabancin ya zama shar'antaccen shugabanci, wajibi ne kowane musulmi kuma ya mishi da'a. Amma in kafin ya kai ga kwatan mulkin an yi galaba a kansa, to hukuncin wannan mutumi a kashe shi ko daga gidan uban waye fito. Manzon Allah ya ce faqatuluhu ayyan kana, ko uban wane ne in dai aka kama shi zai juye mulki, to a kashe shi, kamar yadda ya zo a cikin Sahih Muslim. To waɗannan dai a takaicen takaita su ne hanyoyi wanda musulunci ya san da su a yayin da ake neman a tsaya da shugaba ko kuma a samar da shugaba. Duk waɗannan hanyoyi al-Imam an-Nawawi ya faɗe su a cikin sharhin Sahih Muslim. Amma yana da kyau mu fahimci wani abu. Mulki, jama'a musulmi, addinin musulunci baya madalla, baya farin ciki mutum ya zo ya nemi mulki da karan kansa. Sam addinin musulunci baya yadda da wannan. Ko kuma mutum ya rika sa kwaɗayi da fatan Allah ya sa a ganni a gane ni a bani wani mulki ko shugabanci. Wannan ko babban shugabanci, ko ƙaramin shugabanci, ko limanci a masallaci, ko chairman na local government, ko wata sarauta, ko wani abu. Addinin musulunci baya fatan wani musulmi ya nima, ko ya kwaɗayi a kai, ko ya ɗaga kai don a ganshi a bashi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kamar yadda hadisi ya zo a cikin Sahih Muslim, ya kira ɗaya daga cikin sahabbai Abdurrahman bin Samura, ya ce ya kai Abdurrahman, la tas'al al-imara, kada kai ganganci ka ce a baka shugabanci. Ya ce fa innaka in u'titaha an mas'alatin wakilta ilaiha, in ka roƙa ne a baka ka ce jama'a gani ina da alkhairai iri kaza, zan iya yin kaza, zan iya yin kaza, zan iya yin kaza, kai ta fito da falalolinka, aka baka shugabanci akan wannan, manzon Allah ya ce wakilta ilaiha, sai Allah ya kyale ka da wayinka ko dubaranka. Allah zai tsama tallafin shi a cikin mulkinka. Sai ka ga abin da ya kamata a gyara shi cikin kwana bakwai, an shekara bakwai ya kasa gyaruwa, alama ce da ke nuni akan cewa Allah ya tsama tallafin shi a cikin mulkin mutum. Abin da ka iya gyara shi koda da waya, kai ma da gangan jikinka da sojoji da 'yan sanda da dukiyan ƙasa, ya gagara a magance shi. Me ke nuni haka? Shine Allah ya tsama tallafin shi akan mulkinka. To shine annabi yake gaya ma Abdurrahman bin Samura, ya ce in ka roƙa sai aka baka, to Allah zai cire tallafin shi gare ka. Wa in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha, in ko aka gane ka cancanta, aka kwakulo ka, aka lalubo ka, ana nana maka kana gudu, to sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tallafa maka, sai ya taimake ka, sai ya zama majidincin al'amarinka a cikin al'amari irin na shugabanci. Sannan akwai wani hadisi wanda shi kuma al-Imam Muslim shi ma ruwaito, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna wallahi la nuwalli hadhal ala hadhal amal ahadan sa'alahu, wallahi da dai duk wanda ya nemi mu bashi shugabancin nan wallahi ba za mu bashi ba. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi, yace wala ahadan harisa alaihi, ko kuma mutumin da ke kwadayi a bashi, annabi yace in muka gane shi ba za mu bashi ba. Hadisi ya zo a cikin Sunan Abi Dawud. Akwai ɗaya daga cikin kannin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo yake cewa manzon Allah, ina roƙon da Allah ka bani aikin karɓo zakka, saboda ina son in tara kuɗin da zan yi aure. Rashi da talauci ya sanya ya kasa yin aure. Sai ya roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bashi aikin karɓo zakka, saboda ya ɗan tattara albashinsa ya ganganta ya je ya samu ya aure. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ba za mu baka ba. Manzon Allah sai da ya rantsa ce wallahi ba za mu baka wannan al'amarin ba. Duka dai waɗannan hadisai suna ƙarfafan cewa mutum ya taka tsantsan wurin neman mulki, ko wurin neman shugabanci, ko ya rika kwaɗayi a kai, ko ya rika ɗaga kai don a ganshi, a tuna da shi, a zo a nana mishi wani matsayi daga cikin ainihin irin matsayin da duniya take tallansu. Sai dai malamai sun yi bayanin cewa a yayin da al'amura suka caccanza, aka samu waɗanda ba su cancanci jagoranci da shugabanci ba suna yi, kai kuma ka tabbatar da cewa kana da ƙwarewa a wani fanni, ko kana da ƙwarewa akan harkan shugabanci, saboda kila ka karanta, kana jin cewa kana da malamai da ke gefenka, kana je jin akwai waɗansu ababe da za ka iya samun taimakon Allah a kansu. Kuma wannan al'amarin lalle ka san shi farin sani. Suka ce babu laifi in aka rasa masu yi, ka fito ka ce ku bani ni domin na tabbatar da na iya ko kuma zan iya yi. Suka ce saboda ga Annabi Yusuf alaihi salatu wasallam a cikin Al-Qur'ani mai girma ya ce ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim. Amma a wannan lokacin fa babu wani wanda zai iya yin aikin da Annabi Yusuf din zai. Saboda tun daga fassarar mafarkin nan shi Annabi Yusuf ya hararo abin da zai faru a ƙasa. Ka koga duk fadin ƙasan babu wanda ya san fassarar mafarkin nan sai shi Annabi Yusuf. To kuma babu wani ƙwararre mai ilimi wanda zai iya gudanar da al'amarin irin yadda ake son su. Kamar yadda sayyidina kamar yadda Annabi Yusuf alaihi salatu wasallam din zai iya yi, shi ya sanya ya fito ya nuni akan cewa a bashi, kuma aka bashi al'amura suka daidaita da izinin Allah. To suka ce babu laifi idan mutum ya tabbatar da shi ne ya fi kowa cancanta a wurin, to yana iya cewa a bani. Amma in kun kai ku biyu ko ku uku, to kai haƙuri kawai duk wanda aka ɗauko cikin ku aka bashi kai mishi fatan alkhairi, kai mishi addu'a ta alkhairi. Me ya sanya addinin musulunci baya fatan mutum ya rika kwaɗayin shugabanci ko ƙaramin shugabanci ko babba? Saboda irin bala'in haɗarin da ke cikin shugabanci ta ƙofofi guda biyu, duk wanda aka bashi mulki ko shugabanci alhalin bai cancanta ba, to an jefa shi cikin bala'in tashin hankali a duniya da lahira. Ko kuma ya cancanta amma kuma sai ya ƙi yin adalci lokacin da aka bashi, shi ma wannan ya jefa kanshi cikin bala'i da tashin hankali, sai ya yi nadama akan wannan shugabancin da ya karɓa a ranar tashin alƙiyama. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce ma sayyidina Abu Dharr, lokacin da sayyidina Abu Dharr ya tambaye manzon Allah ya ce ya rasulullahi ala tasta'miluni, ya manzon Allah me zai hana ɗauke ni aiki, a bani aikin gwamnati, a ɗauke ni a bani shugabanci? Sai manzon Allah yake ce masa ya Abu Dharr innaka da'if, kai mutum ne mai rauni. Al-Imam Az-Zahabi ya fassara wani irin rauni manzon Allah ke nufi idan ka duba sayru a alamin nubala a cikin kissan Abu Dharr, yace raunin da sayyidina Abu Dharr yake da shi irin raunin nan ne wanda idan ya jagorance ku zai azabtar da ku, saboda shi ba ruwan shi da duniya kwata kwata. A cikin fatawan Abu Dharr, haramun ne ka kwana kana da mudu ɗaya na shinkafa ko mudu ɗaya na masara a gidanka, haramun ne. Ko kuma ka kwana da naira 500 a cikin akaunt ɗinka, baka fito da ita ka raba ma talakawa sadaka fi sabilillahi ba, yana ganin ka saba ma Allah, to kana jin wannan in ya karɓi mulkin musulmiya kake jin za a kwashi, zai azabtar da mu ne kawai. Kila kun fahimta, an yi kwatankwacin irin wannan sarkin a ƙasar Saudiya shekaru kaman kusan 50 da suka gabata. Ina tsammanin sarki Khalid wani sarki ne al-mubazziri haka suke kiran shi, ko kuma in ka kyautata masa zato ka ce mai hannun alheri, in ya ganka ko gaisa sai ya ce a baka miliyan 50 a ƙasa kaza an samu laluran girgizan ƙasa, a ɗibi 1/10 na arzikin ƙasan a kai musu, ta ya za a zauna ga ƴan uwanmu musulmi ba su da abinci? Haka nan yi ta mulkinsa sai da ya tattake ƙasan kaf. Suka ce abin da ya rage a cikin akaunt ɗin ƙasan gabaki ɗaya bai wuce baitul malin ƙasan, bai wuce waɗansu ƴan kuɗaɗe ba, kana iya cewa ba riyal suke amfani shi ba a lokacin, amma duk bai tare riyal 1,000 ba. Wannan ya sanya gidan mulki tsakankanin gidan mulki Ali Saud da gidan malanta Ali Sheikh suka zauna suka yi mitin suka yi ittifaki cewa a cire wannan sarkin da ya cancanci shugabanci ba. To wannan fa ba yana da fatawan cewa wai in ka aje naira 1,000 ka kwana da ita kai haramun bane, amma kaga inda ya tattake gwamnatin. To me kake tsammani in irin su sayyidina Abu Dharr ne zai iya cewa a bar naira 10 ta kwana a cikin lalitan gwamnati haramun ne, duk zai rabar da arzikin ƙasa? To kuma gwamnati ba zai yi ta tafi babu arziki ba, ko ɗaiɗaikun mutane ma ba zai yi a fitar ai rayuwa babu arziki ba. Me ya sanya Allah ya shar'anta zakka? Ba sai dukiyar da aka aje ta shekara ba, to da bai halasta ba Allah ya shar'anta zakka? To wannan ne irin raunin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi. Sai ya ce to ya kai Abu Dharr, kada kai gangance ka nemi a baka mulki ko shugabanci. Ya ce wa innaha amana, wannan shugabancin da ka gani amana ce, wa innaha yawmal qiyamati khiziyun wa nadama, duk wanda ya karbe ta a rayuwar duniya sai ta zama shi kaskanci da walakanci, sai yayi nadaman karban mulki ranar tashin alkiyama. Duk da irin dadin da take da shi, duk da irin abin nan da za a yi ta maka, jiniya da za a yi maka, zai kasance kai kadai ne a sama. In ka zo an riga an rufe kofa, in baka zo ba kuma shikenan ba za a dauka ma manyan baki sun zo ba. Akwai daɗi a cikin zuci, in ka ɗanɗana ta da harshe akwai daɗi, amma manzon Allah ce nadama ce, kaskanci ne da walakanci ranar tashin alkiyama. Sai manzon Allah ce illa man akhadha bi haqqiha, sai dai wanda ya karbe ta da haƙƙinta, ya cancanta kuma ya yi adalci, haƙƙin nata kenan. Wa adda allazi alayhi fiha, kuma ya bada abin da Allah ya dora mishi dangane da wannan shugabancin. Wannan hadisi al-Imam Muslim shine ya ruwaito. A wani hadisi manzon Allah yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dukkan kuma kiyaya ne, kuma kowa sai an masa tambaya akan abin da Allah ya bashi kiyo. Sai annabi ya fara yi filla filla, sai ya ce fal amiru allazi ala nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, shugaban da ke shugabantan mutane, ko karamin shugabanci ko babban shugabanci, to lalle makiyayi ne sai Allah ya masa tambaya akan abin da Allah ya bashi kiyo ranar tashin alkiyama. Wannan hadisi Bukhari da Muslim suka ruwaito shi. A wani hadisi manzon Allah yana cewa ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyya, babu wani mutum da Allah zai bashi wani irin shugabanci ko babba ko karami, ya mutu yawma yamut wa huwa ghashul li ra'iyatihi illa harrama Allahu alayhi aljanna, in dai ya mutu yana ha'intan shugabancin da Allah ya bashi, to sai Allah subhanahu wataala ya haramta masa shiga aljanna. Kenan in bai bada amanin shugabancin ba, ko kuma an masa alfarma ne aka bashi wannan shugabancin, to duk wanda ya karbi shugabanci ta ɗaya daga cikin waɗannan kofofi guda biyu, ko dai bai cancanta ba alfarma aka yi masa, ko kuma ya cancanta amma ya ƙi adalci, to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce sai Allah ya haramta masa shiga aljanna ranar tashin alkiyama. Al-Imam Muslim shi ya ruwaito wannan. A wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man waliy min umuril muslimina shay'an, duk wanda Allah ya bashi shugabanci a cikin al'amarin al'ummar musulmi, fata jaba duna khallatihim wa hajatihim wa faqarihim wa faqatihim, ihtajaba Allahu anhu yawm al-qiyamati duna khallatihi wa hajatihi wa faqatihi wa faqarihi, duk wanda Allah ya bashi mulki a cikin al'umma sai ya rufe kofa, ba abin da ya dame shi da talaucin mutane, ba abin da ya dame shi da kuncin mutane, ba abin da ya dame shi da kakanikayensu, ba abin da ya dame shi da bukatuwansu ta yau da kullum, shi ba wanne yake kallo ba, kawai in ya sa gaban shi babu wanda ya isa ya dawo da shi. To duk wanda ya wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gobe kiyama sai Allah ya sha makantar tsakankanin shi da duk abin da yake so, sai ya sha makantar da shi tsakankanin shi da talaucinsa da bukatuwarsa da kakanikayensa, Allah subhanahu wataala zai kyale shi da wayin shi, ba zai tsoma hannu a ciki. Wannan hadisi Sheikh Al-Albani ya inganta shi, Al-Imam Tirmidhi da Al-Imam Abu Dawud sune suka ruwaito. Amma kuma duk da irin wannan katafariyar matsala, wanda ya karbi shugabanci bai cancanta ba, ko kuma ya cancanta amma ki adalci, to wanda kuma ya karbe ta yi adalci a cikin ta alhalin ya cancanta, to yana da wata irin falala da Allah subhanahu wataala ya mishi tattari ranar tashin alkiyama. Kamar yadda ya zo a cikin hadisin da Bukhari da Muslim da waɗansu daga cikin malaman hadisi suka ruwaito, manzon Allah ce sab'atun yuzilluhum Allahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu, waɗansu mutane bakwai Allah zai musu inuwa ranar tashin alkiyama, ranar da babu wata inuwa sai inuwar da Allah subhanahu wataala ya samar. Mutum na farko da manzon Allah ya faɗi shine al-imamul adil, shugaba mai adalci, wanda ya aje komi a irin yadda ya dace, ya kuma jawo wanda ya dace, ya kuma ainihin wanda ya aje komi inda ya dace, ya kuma aiki da waɗanda suka dace. Bambancin gari, bambancin jam'iyya, bambancin fati, bambancin yare da bambancin kabila bai hana shi ya tsaye da adalci a cikin mulkinsa ba. Duk lokacin da aka gane wane ne ya cancanci abu kaza, to shi ake danka ma wannan aikin, ko da ba shi da kusanci da wannan shugaban. To irin wannan shugaba mai adalci zai dace da inuwar Allah ranar da babu wata inuwa sai inuwar Allah subhanahu wa ta'ala. Gaba ta gaba ita ce gaban da take magana akan sifofi na shugaba da jagora na kwarai. A hakikanin gaskiya addinin musulunci ya fitar da waɗansu qualities, ya fitar da waɗansu sifofi duk wanda zai zama shugaba in dai a ƙarƙashin tsarin addinin musulunci ne, to sai an auna shi, an dora shi akan waɗannan ma'auniyya. To sai dai yana da kyau mu fahimta, zan ƙara bayani a gaba kaɗan insha Allah ta'ala. Ababin Najeriya, ababin alaƙa da mu'amala a Najeriya, akwai yiwuwan waɗannan sufofi su yi amfani, akwai yiwuwan duk ba za su yi amfani ba. Idan suka rasa amfani, to sai a koma ƙofa ta biyu, shi ne a ƙofan zamantakewan ƙasa. Wane ne cancance zama shugaba? Ƙofofi guda biyu ne. Saboda yanzu wannan ana taɗi ne akan addinin musulunci, tsarin da yake nan. To mu kuma a Najeriya ba addinin musulunci ke gudanar da Najeriya ba. Ba musulmi kaɗai ke zaɓe ba, musulmi ne da kafirai. Musulmi ne da kafirai ta wata irin mummunar hanya, ita ce hanyar demokaraɗiyya. Za mu yi bayani akan demokaraɗiyya a ƙarshen wannan muhadara da izinin Allah, da irin aibobanta, da irin zunzurutun sharrin da ke cikinta, wanda ke nuni akan cewa muna yin demokaraɗiyya a babin lalura ne. Jama'a musulmi, mun fahimci wannan da kyau? Ga waɗannan sifofin a gurguje kuma a taƙaicen taƙaitawa. Akwai sifofi waɗanda malamai suka yi bayanin cewa yana da alaƙa da gangan jiki ne. Kamar a sami mutum lafiyayye, a same shi yana da gaɓuɓɓa kuɓutattu. Duk wata gaɓa da ka san shugabanci na da buƙatuwarta, to ya kasance wannan gaɓan tana da mazauni a cikin gangan jikinsa. Akwai sifofi wanda ke da alaƙa da hankali, ya kasance shugaba yana da kyakkyawan fahimta, duk inda kai masa bayani yana iya hararo abin da kake nufi tun kafin ka kai ƙarshen bayaninka. Ya kasance shugaba yana kiyaye bayanan da aka yi masa, kar a yi mishi yau gobe ya ce ya manta. Ya kasance shugaba yana da kaifin tunani, yana da hangen nesa. Sannan akwai waɗansu sifofi waɗanda suke da alaƙa da ƙudura, iko. Yana da iko akan ya bayanin abin da yake nufi, yana da iko ya saurara kuma ya gane abin da ake nufi. Ya iya magana, in yana son ya ce fari ne zai ce fari. Ba zai zo yana son ya ce fari sai ya ce ja ba, saboda rashin iya magana. Misali, duka waɗannan cikin sifofi ne. Akwai sifofin da ke da alaƙa da ilimi, ya zama gogagge akan ilimi, yana iya fa'idanta da ilimin wani, yana kuma da daman da zai iya sa a ƙwaƙulo mishi hukuncin shari'ar musulunci akan baƙin al'amura, sabbin al'amura da suka bayyana, wanda yake ƙila babu shi a cikin magabata. Akwai waɗansu sifofi waɗanda suna da alaƙa da ɗabi'u, ya kasance ba manufan shi kawai shine ci da sha da sanya riga da auratayya ba. Ya kasance ba mutum ne wanda yake ɗan holewa da fetsarewa da kece raini ba. Ya zama mutum ne mai gaskiya, mai son masu gaskiya, yana kishiyantan ƙarya kuma yana faɗa da maƙaryata. Ya zama yana da izzatun nafsi, akwai waɗansu ɗabi'u na ƙasƙanci ko da ba haramun ba ne, amma baya yin su. Saboda mene? Saboda izzatun nafsi, saboda yana da karamci. Duk wani abin da zai iya zubar da mutunci ko ya ƙasƙantar da shugaban, ya kasance ba shi da irin wannan sifofin. Ya zama mutum mai adalci, yana kuma kishiyantan zalunci. Ya zama mutum ne mai azima, in ya fahimci abu kaza daidai ne zai gabata ya tayi, ko da waɗansu ‘yan tsararru ba su gane ba. Ko da za a yi mishi barazana, sai mun kashe ka, sai mun yi kaza, sai mun yi kaza, in dai ya gane wannan abin gaskiya ne, ya gane daidai ne, to zai gabata. Sannan ya zama mutum ne mai shawara da mutanen kirki, yana shawara da mutanen kirki, kuma yana sauraronsu, yana kuma aiki da abin da shawarwarinsu ya hukunta. Wannan duka a guje ne kuma a taƙaicen taƙaitawa. Idan kana son ka gane haƙiƙanin waɗannan sifofi a ina za a same su, to ka duba Al-Qur'ani mai girma da sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Bari in kawo waɗansu ayoyi a gurguje kuma a takaicen takaitawa. Kowa in ya koma gida yana iya bibiyan waɗannan ayoyi. Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul baqara da yake magana akan mulki, dan dama in za a magana akan mulki a cikin alqur'ani ko sunna, wajibi ne annabi Sulaiman da annabi Dawud su fito a ciki. Saboda irin kyakkyawan jagoranci da suka yi ma duniya. To a ciki Allah subhanahu wata'ala a kissan annabi Dawud ya kawo labarin wani shugaba cewa zadahu basatan fil ilmi wal jism. Al-ilmu da al-jism. A wata ayan yace wa atayna al-hikmata wa fasala al-khitab. Iya tantance bayani. A wata ayan yace fa hukum bainana bil haqq. Ko wala tashtit. Dan haka shugaba zama mai adalci baya zalunci. A wata aya yace wasbir ala ma yaquluna wa zkur abdana dauda zal aidi. Me ma'anar zal aidi? Yana da ƙarfin ilimi, yana kuma da ƙarfin ibada. Sannan innahu awwab, yana yawan mai da al'amarin shiga Allah. Duk wanda mulki za ta sa ya kangare, ya riƙa rena mutane, yana ganin ya ma fi ƙarfin Allah da mulkin Allah. To irin wannan sai a hankali. Sannan ya ce ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa la yash'urun. Kyakkyawan mulki na nuni akan cewa sai shugaba ya zama mai nasiha, mai tausayi, mai rahama. Duk abin da yazo zai cutar da talakawansa, to zai rika kuntata da shi, zai kuma yi bakin kokarinsa ganin ya kubutar da mutanansa da mabiyansa daga dukkan wani irin sharri da zai fada masa. Sannan ya ce rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Asai sai shugaba ya zama mai kaskantar da kai ga Allah. In aka samu shugaba mai girman kai bai cancanci shugabanci ba, ya zama mai kaskantar da kai ga Allah, mai yawan kebewa, yana rabewa tsakankanin shi da Allah, yana daga hannu, yana roƙon Allah ya daidaita masa al'amura, ya shiga gabansa a cikin dukkan abin da ya tasa a gabansa. Wa hushira Sulaiman junuduhu min al-jinni wal-insi wa tayri fahum yuzaun. Sai an samu shugaban da ya iya kyakkyawan tsari, shine fahum yuzaun. Annabi Sulaiman cikin rundunansa akwai mutane, akwai aljannu, akwai dabbobi, kuma fahum yuzaun, ya yi musu kyakkyawan tsari. An tsara waɗancan ku ne a gaba, waɗancan a baya, waɗancan ku ku riƙa shawagi, waɗancan ku zama dakaru, waɗancan ku zama kaza, waɗancan ku zama kaza. Sai shugaba ya zama yana da ƙwarewar da zai iya wannan tsarin. Sannan wata aya ya ce wa tafaqqada tahir. Annabi Sulaiman da kansa ya tashi yana bibiyan tsuntsaye. Kenan ba a samun shugaba kawai yana zaune a gidan mulki, sai dai an zo an ce mishi ai mutane suna ta tafa maka, ya ce very good. Kawai sai abin da aka zo aka gaya masa, a'a wa tafaqqada tahir, ba ma mutane ba, har tsuntsaye. Sai da Annabi Sulaiman ya fito yana bibiyansu. Ina wani da aka aje shi a nan, ya zauna ko ya tashi? Ina wance da muka ce ta tashi sama, ta sako ko tana can a sama? Duk sai da ya koma yana bibiyansu. Da haka sai an samu shugaban da zai riƙa bibiyan talakawansa. Sannan wannan za a kira shugaba nagartacce. A wata ayan sai ya ce la'azibannahu azaban shadidan aw la'azba annahu aw la'atini bi sulṭani mubin. Da ya samu wani yayi laifi, to sai an samu shugaba jajirtacce mai ƙarfin halin ɗaukan mataki. Ba imani ba ne ai ta taka doka da oda, ka ce ai to da ai ta haƙuri, Allah zai ƙara mana haƙuri. Wannan rauni ne mai irin wannan halin da ya cancanci shugabanci ba. Sai an kai gaban da la'azibannahu azaban shadidan, tsuntsu ne ya saba doka. Amma Annabi Sulaiman ya ce wallahi sai mun ɗanɗana mai baƙar azaba, ko kuma mu yanka shi ma gabaki ɗaya. Amma kuma shugaba ya zama mai karɓan hanzari, sai ya ce aule ya ce ni bi sulṭanin mubin, ko ya zo da hujja da dalili. Kenan shugaba, duk inda ka kai ƙarfinka kuma ka riƙa sauraron bayanin mutane, kar ka ce ni ba zan saurari kowa ba, na riga na yi matsaya. A'a, aule ya ce ni bi sulṭanin mubin, ka riƙa karɓan hanzari. Sannan a ciki yana cewa waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu. Sai an samu masu haƙuri, masu yaqini a cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala. a wata aya yace alladhina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi aqimatul umur. Sai an samu shugaba mai tsaye da sallah, ba mai wasa da sallah ba. In shugaba na wasa da sallah bai cancanci shugabanci ba. In yana da dukiya zai ba da zaka, kuma yana umarni da abu mai kyau, yana hani akan mummuna. Duk wannan sifofi ne wanda Qur'ani ya zo mana da su akan harkan mulki da harkan shugabanci. Kai har fawa sai ka nima in kana shugaba. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadidin wal amru ilayki fanzuri ma za ta'muri. Duk Qur'ani ya kaito mana irin wannan sifofi waɗanda yake shugabanni ne, kuma ga irin abin da suka tattala a babin mulkin su. To yana da kyau mu fahimci kaɗan irin waɗannan ayoyin, mu koma mu nazarin su da kyau. Sai dai kamar yadda na ce, wannan duka ana bato ne a tsari irin na addinin musulunci. To idan ya zama kuma a irin ƙasa irin Najeriya ce fa, to dole kuma a koma a kallo ɗayan babin, shine a babin zamantakewan ƙasa. Shi kuma wannan ba mu da makawa, sai dai mu samu waɗanda suke ƙwararru gurin sanin alaƙa da zamantakewan ƙasa, su ce mana ga wanda ya fi cancanta ya zama shugaba. Akwai abin da yake ya fi ƙarfinka a matsayinka na ɗan sakandare, ko a matsayinka na ɗan aji ɗaya ko aji biyu a jami'a. Ba za ka haɗa kanka da waɗanda suka goge a rayuwa, sun gajiya, sun ga yau, an fafata da su, sun yi aiki har sun yi ritaya misali. Da haka sun san salo-salo na gwamnati, sun san amfani da gwamnati take iya shigowa ta muku, sun san cutar wanda idan gwamnati ta baku za ku cutu, sun san irin waɗannan ƙofofi na alkhairi a ƙarƙashin a doron ƙasa. To irin waɗannan su za mu kasa kunni mu ce su gaya mana shawara. Sannan mutum na biyu su ne malamai a cikin al'umma. Mene malamai? Allah ya haskaka musu suka gane. Waɗannan mutum biyun su ne za su iya gaya mana wane ne ya cancanci shugabanci a mataki irin na mulki a Najeriya. To a daidai wannan gaban jama'a musulmi, bari in yi amfani da dama. Na san duk abin da ya dame mu dangane da zaɓe, musamman a babin zaɓen shugaban ƙasa a wannan ƙasar tamu Najeriya, akwai jam'iyyu biyu su ne manya-manya wanda su ne ake kyautata zaton a cikinsu za a samu shugaban ƙasa. Sai dai kuma wani al'amari daga Allah, wallahu ala kulli shay'in qadir. To waɗannan jam'iyyu guda biyu, tambihin da nake so in yi a nan jama'a shi ne, a kowane ɓangare sai ka samu mutane na Allah waɗanda kyakkyawan zaton da kake musu shi ne su na Allah ne. Babu san rai a tare da su, babu kwaɗayin duniya a tare da su, sun karkata sun ce ga wanda za a zaɓa a duka waɗannan gefuffuka na jam'iyyun nan guda biyu. Idan ka ɗauko jam'iyyan APC ko ka ɗauko jam'iyyan PDP, kowace a cikinsu akwai malamai na Allah wanda a iya ijtihadinsu, abinda Allah ya haskaka musu ya nuna musu shi ne a zaɓi jam'iyya kaza. Shi ma a ɗayan jam'iyyan akwai malamai na Allah, masana Allah, kuma waɗanda aka yi kyakkyawan zaton cewa babu san rai a tare da su, suna ganin su kuma a zaɓo ta jam'iyya daban. Haka nan a ƙofa ta biyu, ƙofan ka samo gogaggun waɗanda suka san ƙasa, suka san mulki, suka san gwamnati, su ma a cikinsu an samu saɓani. Waɗansu suna ganin a yi jam'iyya kaza saboda maslaha kaza da kaza da kaza. Waɗansu suna ganin a yi jam'iyya kaza saboda maslaha kaza da kaza da kaza. Jama'a an samu saɓani ko ba a samu ba? To yanzu kai a can gefen akwai malamai na Allah, a can gefen ma akwai malamai na Allah, a can gefen akwai ƙwararru masana duniya, a can gefen ma akwai ƙwararru masana duniya. To kai yanzu menene? Ina ne mafitanka? To mafitanka shi ne sai ka tuno da wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa akwai waɗansu mutane uku. Mutane uku Allah ba zai magana da su ba, ba zai kalle su ba kallo na rahama, ba zai tsarkake su ba, kuma suna da azaba mai raɗaɗi ranar tashin alƙiyama. mutum na farko sai annabi ya ce mutumin da yana da rarar ruwa a digiri da ba gida gaba ba gida baya ko daji ga kuma wani mabukacin ruwan nan ya zo ya ce ka taimaka min in sha ruwan nan ya hana shi mutum na biyu wanda ya yi ma wani shugaba mubaya'a amma ya yi masa mubaya'a ne saboda duniya saboda za a bashi wani abu ko za a bashi wani matsayi ko za a rika bashi kwangila ko za a jawo shi jiki yana kusa da honorable ko excellency ko wani mai mulki shi dalilin da ya sanya ya maida hankali akan wannan zaben ya zabuwa ne saboda wani romo ne na duniya to manzon Allah ce gobe kiyama Allah ba zai tsarkake ka ba zai kalle ka ba kallo na rahama ba zai magana da kai ba magana ta rahama kuma gobe kiyama kana da azaba mai radadi to kaji matsayinka ai kowa ya gane matsayin shi dan haka tunda malamai a can sun samu sabani duka a kusurai guda biyan sannan masana duniyan sun samu sabani to yanzu kawai kai abin da ya rige maka ka koma ka rade ka fake wurin Allah kai ta addu'a Allah ka haskaka min ka bani iko in zabi wanda yafi zama daidai jama'a mun gane wannan domin in ka saki kanka ga duniya to zaka fada cikin tsinu wannan da Allah subhanahu da manzo Allah sai ya ga mana Allah madaukakin sarki ya mu wannan bawa zaka sai kai taka tsantsan wata manufa ce ka kimshe a cikin zuciyanka zaka yi zabe saboda ita ga dai malamai sun samu sabani kuma sabanin nan ba wani aibi a ciki in dai ba san rai aka saba sallah ma da azumi da haji da qur'ani ke sauka da nassi ko hadisi malaman nan suna saba gurin fahimtar sa ballantana abin da yake babu qur'ani babu sunna babu hadisi a ciki kowa sai dai irin nashi istinbadin da irin nashi analysis din ai in an zabuwa ne kaga za a samu masala iri kaza za a samu iri kaza za a samu iri kaza in ba a zabuwa ne ba za a samu mafsada iri kaza da iri kaza da iri kaza kuma duka waɗannan malaman sun yi sabani akai yanzu in na tambaye ku wani jami'a ne malaman Najeriya ahlus sunna masoya Allah masu ikhlasi suka yi ittifaki akan azaba wallahi babu ita kuma ko ka so ko ka ki haka kuma dai abin zai gudana to da haka kai ka ji da kanka kar ka je ka zurma saboda siyasan wani kuma mu sani cewa duka waɗannan ƴan takarar dama ba sahabbai zamu zabo ba ba tabi'ai bane ba tabi'u tabi'ina bane kamar yadda na san kaina ni ma ba cikakke bane to haka nan su ma shugabannin nasu shugabannin namu suke ba cikakku bane kowa yana da inda ya cika yana da inda yake da naƙasu ko akwai wanda ba shi da wannan ko akwai inda ya cika akwai inda yake da naƙasu ni ban taba ganin wani cikakke ba in ba Allah ba subhanahu wataala ban taba ganin wanda yake da isma kariya daga Allah ba sai annabawan Allah salawatullahi wa salamu alaihi to da haka wannan sai ka yi amfani da abin da Allah subhanahu wataala ya hore maka na fahimta sai ka nemi taimakon Allah to da haka ci gaba menene aikin shugaba yana da kyau mu gane me aikin shugaba kamar dai ka ce menene haƙoƙan talakawa a wuyan kowane shugaba malamai sun yi bayani cewa kowane shugaba tilas ne wajibi ne ya samar da waɗansu abubuwa guda uku abu na farko suna kiran shi ad-daruriyat waɗansu abubuwa na tilas tilas ne a rayuwa suna cewa rayuwa ba ta ne kwata-kwata in dai babu waɗannan abubuwa guda biyar in aka rasa waɗannan abubuwa guda biyar to fasadi zai yawa a cikin al'umma rashin kan gado rashin tsari kai wannan al'umman ma dai gabaki ɗaya rugujewa za ta yi in aka rasa waɗannan abubuwa guda biyar halaka za ta yi har suna kiranta muqawwimatul mujtama' al-insaniyya sune sinadaran da ke dawwamar da kowace irin society na mutum to in aka rasa su matsala ta faru sune me abu na farko addini shugaba wajibi ya tsare ma al'umma addini ta yadda zai bude kofofi da za a yi ta da'awa zuwa ga Allah zai bude kofofi da za a rika ukuba ga waɗanda suka hana addini sakat ko masu addini zai bude kofan da in jihadi mata kama za a jihadi dama jihadi yakan taso ne idan an hana addinin musulunci sakat to shi ko musulunci yana da ƙarfi yana da izza da aka zai fito ya sadaukar da jinanan wa'ansa daga cikin ƴaƴansa domin shi ya zauna lafiya sai an samu shugaba wanda zai rika ba addinin musulunci kariya kar a zo ana cin mutuncin addini cewa gabaninmu ko Allah wadai ko Allah ya kyauta ba za su ci ba wani ya fito ya zane ya sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba wanda zai ce maka Allah wadai a zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan waɗansu matasa masoya Allah da manzo suka dau mataki sai kuma aka kama su a garmake a gidan yaji to kaga irin waɗannan shugabannin ba shugabanni bane da haka sai an samu shugaban da zai kula da addinin mutane sai an samu shugaban da zai rika kula da aqidojin mutane alkhairin Allah je ga shugaba Muhammadu Buhari amin ba za ku ce amin ba amin to bari in kara muku wata addu'a alkhairin Allah je ga Malam Nasiru to bari in kara wata addu'a alkhairin Allah je ga gwamnatin Sokoto amma wancan ne fa nake tsammani ko wannan ne na manta sunan shi ne wa maka ne ko alkhairin Allah je ga wa maku sun taimake mu gurin getta aqidojin al'umma a ƙasar nan Allah kadai ya san iya irin aikin da suka yi mana a cikin wata magana na sayyidina Usman yana cewa inna Allah la yaz'u bis sultan ma la yaz'u bil qur'an Allah yakan taimaki al'umma ta hanyar wani shugaba wanda qur'ani ma ba zai muku irin wannan taimakon ba bi ma'ana malaman addini sai dai mi ta wa'azi kawai mu ce shi'a ba kyau shi'a kafirci ne ai annan anguwan annan masallacin ba nan masallaci ne aka kai ma Malam Musa Sahibi hari ba aka nemi rayuwarsa kuma su wane ne in shi'a to amma shugaba Muhammadu Buhari ya dauki mataki a karkashin Burtai a jihar Kaduna Malam Nasir Al-Rufa'i ya dauki mataki a Sokoto gwamna Wamako ya dauki mataki wanda ya mai da su baya mu kuma ya taimake mu Allah ya saka musu da alkhairi wani yana iya cewa okay to ko muna kawo maka cewa dole ne shugaba ya kiyaye muku aqida dole ne ya kiyaye muku aqida aikin da waɗannan shugabannin suka yi mana tsakani da Allah sun mana aikin da yake malaman ƙasar nan san shekara kusan 30 wallahi ba su iya yin ɗaya cikin 10 na wannan aikin ba Allah ya yawaita mana irin waɗannan shugabannin. Abu na biyu shine shugaba sai ya tsara rayukan al'umma. Rayuka annabsu kenan ta yadda zai bude kofan aure a samu saukin yin aure saboda a samu yawan mummunai masu ambaton Allah. Ya kuma tabbatar da kisasi idan an samu ƴan zina ko ƴan luwadi a rika musu kisasi a kuma tabbatar da wato duk wani abin da zai rika sanya damuwa depression irin abubuwan da zai sanya damuwa a cikin zuciya mutane har su rika hauka cewa waɗansu su rika kashe kansu to dole shugaba ya tsara waɗannan abubuwan kar ka bari talauci ya mutane ka tutu wanda wani zai tunanin kawai bari ya je kawai ya fada wuta ko ya fada ruwa ko katanga ya fado masa kawai ya mutu ya huta ko kuma wani ya kamu da ciwon zuciya ko hawan jini dole ne shugaba ya kiyaye wannan sannan ya kiyaye hankalin al'umma ya haramta giya da rundunanta duk wani kayan mai wiwi ne shalasho ne duk wani abin da ake sha to dole shugaba ya tsare mutane hankulinsu ba magana kawai a cewa an samar da NDLEA wai su hana shan wiwi ne da waye amma kuma ana shan giya ba ma gebe miyau to shugaba duk wani kayan maye sai ya hana da sauran abin da ke da alaka da wannan sannan shugaba sai ya tsare tsatsu duk wani gidan karuwe a rufe shi. Alkhairin Allah ya je ga ciyaman na sabon gar lokar gamin. Allah ya ƙara mishi albarka. Kaga idan da shi ne ya tsaya dan takara, to haka inda na faɗi sunan nan nashi haka za mu fito mu ce a zaɓe shi. Saboda alkhairin shi ya bayyana. Wallahi tun shekara aru aru muka san alkhairinsa. Bari in gaya muku wani sirri. Da shi bai campaign ma da shi. Limamai, akwai waɗansu limamai a sabon gar local government da yake ba su allowance duk ƙarshen wata. Waɗansu limaman motoci ya kawo ya ba su, amma ba za ka taɓa jin ya faɗi wannan gurin campaign ba. Ya rufe gidajen giya, ya rufe gidajen karuwai, musamman a local government ɗin aka yi doka akan haramun ne buɗe gidan giya ko gidan karuwai. In muka samu irin wannan shugaban, me ya aibin ka zo ka ce a zaɓe shi? Allah ya saka masa da alkhairi. To wannan duk yana daga cikin wato haƙoƙan da yake wuyan shugaba. Sannan abu na ƙarshe a wannan gaban shi ne sai shugaba ya tsare dukiyar al'umma. Yadda zai buɗo hanyoyi na kasuwanci na halal. Ya tsare, ya kiyaye hanyoyi na kasuwanci na riba da kuma haramun. Ya kuma hana sace-sace da fashi da makami da irin waɗannan miyagun ɗabi'un wanda ake samu a cikin al'amarin dukiya. To idan shugaba ya yi wannan, to ya tsare ma mutane abaruriyatu, ya kubuta ta kofa ta farko. To akwai kuma waɗansu abubuwan da su kuma ake kiransu alhajiyat, kofa ta biyu kenan. Ma'anan alhajiyat su ne abubuwan da in an samar da su, rayuwa za ta yi sauƙi, rayuwa za ta yi daɗi. Wanda in aka rasa su, to sai an fada cikin ƙunci da bala'i da tashin hankali. Dole ne shugabanni su samar da tituna lafiyayyu, saboda a samu sukunin shiga da fita na hada-hadan kasuwanci. Sai an samar da gadoji, gada, 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 kar a ce gadan gari kaza ya balle, ta balle. Da haka mutanen wannan garin ta ina za su sami daman da za su kai marasa lafiyansu asibiti, masu cikinsu ire-iren waɗannan abubuwan. Da haka dole ne shugaba a samar da gada, dole ne a samar da kamfanoni domin a ɗauki mutane aiki, a rage zaman banza a cikin matasa. Saboda duk lokacin da zaman banza ya yi yawa, to a lokacin nan ɓanna take faruwa. Ka ga tirɗa-tirɗan matasa a kowane dandali, kana iya ganin mutum 60-70 kawai ana zaune ana fira. Waɗansu zauna tun safe har azahar, waɗansu tun la'asar har ƙarfe 11 dare, ba aikin yi sai dai dantali. To in ba a riƙa ta'addanci ana kidnapping ba, me za a yi? Dole a yi wannan. Sannan a samar da wutar lantarki, saboda rayuwar ta koma dole sai da wutar lantarki. Sannan a samar da ruwan sha mai tsafta, ba ruwan da za mu sha muna ta kwalara kullum ba. A samar da asibitoci wanda in ba mu da lafiya za mu je a auna mu. A kuma samar da magani nagartacce, ba magunguna marasa tasiri, rubabbun magunguna ba. Dole kuma a samar da makarantu da za su yalwace mu su samar mana da nagartaccen ilimi. Duk waɗannan yana daga cikin abin da malamai suke kiran su hajiyat. In an same su, rayuwa za ta yi daɗi. In aka rasa su, al'umma ta faɗa cikin ruɗani da hauma-hauma, sai dai a yi ta kawai tafiya-tafiyan 'yan marna. To ƙofa ta uku shine abin da suke kira at-tahsiniyat ko kuma al-kamaliyat, haka duk malamai suke kiransu. Su kuma waɗansu ababe ne waɗanda yake suna ƙara getta rayuwa ne, kuma suna samar da nagartattun ɗabi'u a cikin al'umma. Irin discipline. Dole ne shugabanni su miƙe, su yi aiki tuƙuru ganin an samu discipline a cikin al'umma. Ba kowa ya yi abin da ya ga dama ba. Irin yaƙin da shugaba Buhari ya ɗauko a 1983, war against indiscipline, yaƙi da rashin ɗa'a. A lokacin nan wallahi duk 'yan Najeriya sai da muka sami tarbiyya da ɗa'a. In an zo shiga mota irin Lagos, wanda sun saba da rashin kan gado da hauma-hauma, amma haka za ka ga ana layi, za a shiga motan haya, wani sai wani, daga wani sai wani. A wannan lokacin za ka ci masara baka isa kai ci masara ka je fadi shi haka nan ba, sai ka nemi ina dustbin. Mutum zai ci kosai bai isa ya murka takardan kawai ya wurgar da shi ba, sai ya nemi ina bola yake a lokacin bacin hanci da rashawa. An samu discipline, kowa ya san kiman shi, ya san akwai shugabanci da mulki. Amma liya qadiyallahu amran kana fuhula, shekara ɗaya da 'yan watanni ko biyu ne da 'yan watanni Buhari ya yi aka kauda gwamnatinsa. Muna tattaunawa da wani likita a ƙasar India lokacin da na tafi neman magani. Ya ce ya zauna Najeriya, ya ce Najeriya da Allah ya taimake ku, don yana cewa ne da Najeriya da India duk ɗaya ne, kuma mun ga duk ɗaya ne. Ya ce da Allah ya taimake ku lokacin da Buhari ya zo a kan zai yaƙi da rashin ɗa'a, da Allah ya taimake ku wannan program ɗin ya samu gindin zama. To da Najeriya kun ɗaran matsara a yanzu, ƙasashen duniyan da za su iya kafaɗa da kafaɗa da ku ɗaiɗai ku ne. Ya ce amma an koma da ku baya. Fa afa Allahu anna jami'an. To sai an sami discipline, a sami kishin ƙasa, wanda shugaban majalisar malamai zai bayani a kai goben Allah in Allah subhanahu wataala ya so. Mutane masu kishin ƙasa, ka ga wani kawai tutan ƙasansu ka zage kai, ma tutan ƙasansu da kuwa kai tuta ka ga naka, wallahi wani zai fashe da kuka. Na rantse maka da Allah akwai wanda zai fashe da kuka ka zage tutan ƙasansu. A waɗansu ƙasashen duk wanda ya yi matutan ƙasa walaƙanci hukuncin shi kisa ne. Amma mu ba wai tuta ba, ana iya jawo sunan shugaba an taya mai ashar. Ni a iya mutanen da ne mu'amala da su a ƙasashe daban-daban wanda muka yi mu'amala da su sun kai ƙasashe sama da ɗari, ni ban gamarsa kan gado kamar 'yan Najeriya ba. Kowa in ka taɓo ƙasansu sai ga yana ɓoye aibin ƙasan da aibin shugaban ƙasan. Mu kuma in ka taɓo Najeriya, babban burinmu shine mu fallasa shugabanninmu, mu zage su, mu tsine musu, mu ɗebe musu albarka su ci gaba da azabtar da mu. Bayani sai gobe insha Allah ta'ala gurin shugaban majalisar malamai. Dole a samar da al'umma masu ilimi, ba waɗanda suka ƙware gurin iya satan amsan jarabawa ba. Me za a cimma da masu satan amsan jarabawa? Me za a cimma da su? Daidai lokacin da yake duniya ta ci gaba da technology da sciences, mu ko ɗalibanmu nan kawai sai dai satan amsa. Me za a cimma da ɓarawo? Amma na amsa. Za a cimma wani abu da shi? Za a cimma komai da shi ba. Duk haƙƙin shugabanni ne ya kula da wannan fa, shugaba ne ya kula da wannan. A raba mutane da tsoma baki cikin abin da ba su isa su yi magana a kai ba. Kamar yadda na kawo a farko, akwai wanda yake matakin secondary kawai yake, ta yaya za ka zo ka tsoma baki a matakin mulkin Najeriya ga baki ɗaya? Ba ka isa ba. Wayewanka da iliminka bai kai ba, yaro. Shi ne sai ka ji an ce maka wani ya zagi macen shugaban ƙasa. Wannan dole a ɗauki mataki a kan shi, ba shi da ladabi, ba shi da kunya. Shi ne ya gane ballantana har yi magana a kai. To duk haƙƙin shugaba ne. A tsare al'umma daga babakere, mutum ɗaya ya kwashi miliyan 500, biliyan ɗaya, biliyan biyu. Abinda mutum miliyan biyu za su yi amfani da shi, shi kaɗai ya haɗa. Duk haƙƙin shugaba ne ya takura irin waɗannan. A ce za a canza kuɗi saboda irin waɗannan ɓarayin gwamnatin. Duk ya yi. Fatanmu dai da Allah ka ba mu mafita, kada ka Allah ka jarabce mu da baƙin talauci. Amma Allah ya isa ya ba mu mafita akan wannan. To ire-iren waɗannan ababe su ne at-tasiniyat. Dole ne kowane shugaba ya samar da wannan a cikin mulkinsa. Da haka ƙofofi guda uku kenan. Na farko ad-daruriyat, na biyu at-tasiniyat, na uku al-kamaliyat. To idan aka samar da waɗannan shi kenan. Ko al-hajiyat kamar yadda muka faɗi a baya. To sannan daga ƙarshe, ko in ce gab da ƙarshe, su kuma talakawa wani irin haƙoƙa shugabanni suke da su a wuyansu. Yanzu mun faɗa haƙƙinku a wuyan shugabanni, to shugabanni ba su da haƙƙi a wuyanku? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addinin nasiha, addinin musulunci nasiha ne ga baki ɗayansa. Me ake nufi da nasiha? Shi ne nufin alkhairi. Aka tambaye manzon Allah, wa za a yi ma nasiha, wa za a nufa da alkhairi? Annabi ya ce a nufaci Allah da alkhairi, duk abin da Allah zai gani da gare ka ga alkhairi. Ka nufaci manzon Allah da alkhairi, duk abin da zai ji ya gani da gare ka ya ji ya ga alkhairi. Sannan ka nufaci shugabannin musulmi da alkhairi. Al-Hafiz Ibn Hajar da yake sharhin wannan hadisin ya ce shi ne ka taimake su akan duk abin da suka ɗauko, program ɗin da suka ɗauko don ciyar da ƙasa gaba ko ciyar da al'umma gaba, wajibi ka taimake su akai. Kai musu tambihi in sun rafka na sun manta, sannan ka toshe duk inda ka san za su yi kuskure, kar ka bari sai sun yi kuskure sai ka zo kai musu ya maɗiɗi. Ka toshe wannan ƙofar, sannan ka haɗa kan mutane akan su yi musu ɗa'a. Yana daga cikin haƙƙin shugaba a kanka. Yanzu misali, kuna san ƙila a burinku za ku so ne in ta kawo na sosa da zai nune kawai akan cewa a zage waɗannan shugabanni a tashi. Amma kai kuma a gidanka, inda za ka ga wani ya zo yana ziga, ko wata ta zo tana ziga matanka a kanka, cewa ke kike haƙuri da shi? Wallahi ni wallahi kullum sai ya so min nama na wani. Ya kake jin za ka ɗauki wannan matan? Munafiƙa, algunguma, hatsabibiya, sai kai mata iyaka da gidanka. To kana jin ya dace wani ya kira mutane akan su kangare mu shugabanni? Manzon Allah ce za ku kai lokacin da za ku ga waɗansu shugabanni suna fifita kansu a kanku. Amma shawaran da zan ba ku, ku ba su haƙƙin da Allah ya ɗora muku, ko kuma naku ku nema a wurin Allah. Haka hadisi ya zo a cikin Sahih Muslim. Da haka ba daidai ba ne ka ga wani malami ko cikin 'yan ƙoma ɗalibai ya haƙiƙance yana taɓaci ga shugabanni, yana ziga mutane akan a yi musu bori, shi kuma bai san nashi ɗaliban a masallacinsu su yi mishi bori. Kawai ka auna da kanka. To sannan kuma duk zukatan da suka kaga cewa sun kangare mu waɗannan shugabanni, kai ƙoƙari ka dawo da su kan daidai, kai musu bayani, ka kuma tunkuɗe shugabannin nan daga yin zalunci. Haka nan shi ma Ibnu Daqiqul Eid da ya zo yana fassara wannan hadisi ya ce nasihan da za ka yi ma shugabannin musulmi shi ne ka taimake su akan gaskiya, kai musu ɗa'a cikin duk abin da suka yi umarni da shi inda ba saɓan Allah ba ne. Sannan ka riƙa musu tambihi, ka riƙa yin musu wa'azi, sannan ka riƙa rausasa musu in za ka yi musu magana. Dubi inda Allah ya aiki annabi Musa da annabi Haruna su je gurin ƙasar gumin kafiri irin Fir'auna, amma wani irin kalma Allah ya ce a yi musu? Faƙula lahu ƙaulan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. To amma yanzu ku a cikin al'umma kuna son ne mu riƙa zafafawa, mu riƙa tsine musu sai ku yi ta tafi, kuma wallahi an saki hanyar Allah subhanahu wa ta'ala. To sannan ya ce ka riƙa isar musu da haƙoƙan miskinai da marasa galihu da waɗanda aka kora a aiki. Ka je ka ce honorable ko excellency ga haƙoƙan waɗanda aka kore su a aiki, don Allah a ji tsoron Allah a biya su. Kila an fahimci da kyau jama'a. To duk wannan dai har ya zuwa ƙarshen bayanin da ya yi, Al-Imam Al-Barbahari a cikin sharhu sunna yana cewa idan ka ga mutum yana mummunan addu'a a kan shugaba, fa'alam annahu sahibu hawa, to ka sani ɗan bid'a ne. Da haka ina 'yan uwana masu sunna sak? Ina suke? Wani irin addu'a kake ma shugaba? Kawai anan ma za a gane sunna sak ko ba sunna sak ba. In dai kana faɗin Allah ya tsine masa, Allah ya yi kaza, Allah ya isa kaza, in kana mummunan addu'a akan shugaba, Al-Imam Al-Barbahari ya mutu hijiran manzon Allah da shekara 329, ƙarshen zamanin su Al-Imam Al-Bukhari aka haife shi. Abin da yake faɗi kenan, idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala as-sultan fa'alam annahu sahibu hawa, kasancewa ɗan bid'a ne. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultani bis-salahi fa'alam innahu sahibu sunnati insha Allah. Yace amma in kaga mutun yana addu'a ta alkhairi ga shugaba, to ka fahimci cewa in Allah ya yarda wannan yana kan turba ta sunna. Shugabannin mu Allah kai musu muwafaqa, Allah ka ja hannayensu zuwa ga daidai, Allah ka tsare su daga kure. to da wannan in Allah ya so ya ji muna kan tafarkin sunna har ya kawo maganar Fudail bin Iyab yake cewa inda Allah zai bani addu'a kwara daya yace kai addu'a kwara ɗaya in kai Allah ya karba yace wallahi su gaba zan mu wannan addu'a sai in ce Allah ka shirya mana shugabannin mu Allah ka shirya mana shugaban kasar mu Allah ka shirya mana gwamnatin mu yace addu'an da zan yi kenan suka ce saboda me yace saboda in nema kaina addu'a ai addu'an ba za ta wuce ni ba in nace Allah ba ni aikin gwamnati kai kadai cikin mutum miliyan 200 da wani abu Allah ba ni kudi kai kadai amma in shugaba ya shirya ya daidaita al-Imam al-Barbahari yace fa inna bi salahi ko menene yace idza ja'altu fi sultan wa salaha fa salaha bi salahi al-ibad wal bilad idan shugaba ya zama na Allah ya zama nagartacce to sai kaga da mutane da gari gabaki ɗaya sun daidaita ku lura da kyau duk yadda shugaba yake a mafi yawan lokaci haka talakawa suke ko ba ku lura da wannan ba an yi wani lokaci da ake yayin wata hula wai Salisu Buhari wai Salisu Buhari shugaban majalisa ne shugaban majalisa ne kawai wata irin hula yake sawa sai ga kowa yana amfani da wannan hula an yi lokacin da ake cewa wai tazarci saboda shugaban kasan yana amfani da tazarci an yi lokacin da arna ma zaka gansu da rawani saboda me saboda sardauna da tafawa balewa suna sa rawani an yi lokacin da mata suke sanya wata riga wasu tela Obasanjo saboda matan Obasanjo tana sa irin wannan da haka amami amfi yawan lokaci idan kaga shugaba yana da wata tada ko dabi'a to hakanan zaka ga talakawun shi ne koyi da shi akan wannan dabi'a to ala ayi hal lokaci yayi amma na so ne a gaban karshe in yi mana nasiha wannan nasiha ce ga baki ɗaya gare mu tunda lokaci ya riga yayi akwai hadisi da yazo a cikin musnad al-Imam Ahmad babban sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama Ubadah bin Samit yana bada bayanin cewa ayan fadin Allah subhanahu wataala yas'alunaka anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu zata bainakum yace akan mu ne ta sauka yace lokacin da muka je yakin Badar sai muka kasu kashi uku kashi daya suka je fagen daga suna fafatawa da kafirai kashi daya sai aka dora musu nan ku za ku rika tattaro ganima idan an ci nasara akan kafirai kashi daya sai aka ce ku tsaya ku za ku tsara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda kar cuta ta same shi da aka gama yakin kun san abin da ya faru a yakin sai sabai sai suka samu sabani waɗannan suna cewa to ai mu ne muke da wannan ganima mu ne fa muka je muka fafata da kafirai muka sare su suka sare mu muka soke su suka soke mu waye yafi cancanta ya samu wannan ganima in ba mu ba waɗancan suka ce ko irin naku kokarin kenan mu da muka je muka tattaro ganiman fa da mun bata haka za ta lalace ganima ta mu ce waɗannan suka ce duk aikin da kai kuka yi karamin aiki ne mu muka tsara manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam uban tafiyan gabaki daya da aka ganima ta mu ce sayyidina Ubadah ya ce da muka samu wannan sabanin gabaki ɗaya sai Allah ya kwaci al'amarin a hannunmu sai ya koma da shi hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya kiranya sabai akan fattaqullaha wa aslihu zata bainakum ku ji tsoron Allah ku yi abin da zai dinke kanku ya hada kawunanku kada ku zo saboda wani karamin al'amari ku raba kanku nasihan da nake anan ita ce ga zabe za a yi shi rana ita in Allah ya so sai dai kuma abin da Allah ya so jama'a masoyinka na dindindin masoyinka ne malaman mu da daliban ilimi da sauran aminai da masoya kar ka yadda ka saba da kowa saboda siyasan wani kana iya sabawan ko nan kun saba su kuma a can sun hadu sai dai su sha shayi su tafa su wasa su dariya sai dai su rika jin ambaliyan miliyoyin kudi a cikin account din su sai kuma nan ka saba da masoyanka wata riba ka ci to ni ma ina shawartan ku fattaqullaha wa aslihu zata bainakum musamman akan tsarin demokradiya kafira muna yin ta ne a babin lalura na rantsa muku da Allah ban yadda da ita ba ya zama mana tilas ne mu bi wannan demokradiyan saboda mu cimma waɗansu manufofi na addini ko na rayuwa amma ba mun yadda da ita bane to a karkashin wannan mu ruko da hadin kanmu mu sanya tsoron Allah mu sanya dinkewa koda kun samu sabanin fahimta kai zaka je kai mai kayan marmari ne to Allah ya ciyar da kai kayan marmari a duniya da lahira ko ba haka ba kai zaka je kai wannan ne ka je kai in dai ka lura da wancan hadisi da muka kawo shikenan kowa ya je ya makan shi hisabi to abinda muka fadi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka rafa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya wa sallallahu baraka ala nabiyil karim wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
alhamdulillah dan uwa masu albarka gode ma Allah kila daga fara muhabbaran ne